نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شدا قوات الرمضان هجرا منزم الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبوت اياد تاريه اود اربعين wanda yazo sha ɗaya ga watan biyar 2019. Ci gaba da karatunmu, muna cikin suratul baqara, za mu tashi aya ta 115. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahil mashriqu wal maghrib. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, walillahi al-mashriqu wal-maghribu, mahuda da mafada ta tabbata ga Allah shi kadai. Ba a ce mahudar rana kadai ko mafadar rana kadai ba, duk wani abin da zai fito kuma ya fadi, to Allah ta'ala yace wannan abin ya tabbata a gare shi. Da haka rana ɗaya ce daga cikin abubuwan da suke fitowa kuma suke faduwa. Da haka ake kiran mashriq da maghrib, mahudar rana da mafadar rana. To ba rana kadai ba, duk wani abin da yake hudowa daga wani guri kuma ya fadi a wani guri, na taurari da wata da rana da duk wani dangogin abubuwan da Allah ya kaddara musu tsarin su fito daga wani guri su kuma shiga wani guri, ko su fito daga wani guri su fada a wani guri, to wannan duka ya tabbata na Allah ne shi kadai. Shi yasa Allah ta'ala a wani guri yace rabbul mashariqi wal magharibi, Allah shine mahalicin mahuda da mafada. A wata aya yace rabbul mashariqaini wa rabbul magharibaini, Allah ta'ala shine mahallicin mahuda guda biyu da mafada guda biyu. wani guri ya ce rabbul mashariqi wal magharibi, Allah shi ne mai mahuda da yawa mai mafada da yawa. Mahuda da yawa da mafada da yawa sun tabbata Allah ne ya halicce su ya samar da su. To kun ga anan an yi ifradi rabbul mashariqi wal magharibi walillahi al mashariqu wal magharibu, shan rabbul mashariqaini ya zo da tasniya magharibaini, ya rabbul mashariqi wal magharibi ya zo da jam'i. Ku kaga anan malamai suka yi maganganu cewa wannan ihada ce, wato ana nufin duk wani abu da zai hudo ta wani bangare kuma ya kare ta wani bangare, wanda rana ɗaya ce daga ciki, wata ma yana ciki, da biliyoyin taurarin da ba wanda ya san adadinsu sai Allah, wanda suke fitowa daga wani bangare su faɗi wani bangare, to duk waɗannan halittu ne na Allah. Wannan ya nuna mana dukkan komai mallakar Allah ne, dukkan komai ƙirƙirar Allah ne, dukkan komai halittar Allah ne, sannan dukkan komai ƙarƙashin gudanarwa Allah yake. Allah shi kaɗai cancanci yin halitta da mallakar halitta da gudanar da halitta, shine ma'anar Rabbu, al-Khaliqu al-Maliku al-Mudabbir. Shi kaɗai yayi halitta, shi kaɗai ya mallaki halitta, shi kaɗai yake gudanar da halitta. Shi ne sirrin da yasa aka fara gabatar da lillahi, ba ce al-mashariqu wal-magharibu lillahi ba, sai aka ce walillahi al-mashariqu wal-magharibu. Wannan kalmar lillahi da ta gabaci mashariku da magharib, wanda shine ainihin labarin, yana nuna mana keɓantuwa da kuma cancantuwa kadai ga Allah. Da haka duk irin mulkin mutum da irin fadin takamarsa baya wuce iyakar ƙauyensu ko iyakar garinsu. Saboda haka Allah ta'ala ya mana iyaka guda biyu, iyakar rayuwarmu da kuma iyakar arzikinmu. Idan arzikinka na kuɗi ne, to yana da iyaka. Idan arzikinka na mulki ne, to yana da iyaka. Idan arzikinka na karatu ne, shi ma yana da iyaka. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, Allah shi kadai ne ba shi da iyaka, amma mu dukan muhallitinsa ya sa mana iyaka, ya sa mana zango, ya sa mana karewa, ya sa mana gajiyawa, kuma ya sa mana mutuwa. Da haka komai da ke fitowa da komai da ke faduwa ya tabbata ga Allah ta'ala shi kadai. Fa aina ma tuwallu, duk inda kuka fuskanta, ainihin tawallu yana daukan ma'anan fuskanta, yana daukan ma'anan bada baya, yana cikin abdad. To Allah ta'ala ce duk inda kuka fuskanta da umarnin Allah, fa tamma, a can wancananka, a can kenan wajhullah, fuskar Allah take. Duk inda kuka fuskanta akwai fuskar Allah a gurin. Ma'ana in mutum ya yi duba tsanake, in ka je Ka'aba, a nan za ka ga wannan ayar a aikace. In ka je dab inda Ka'aba take, sai ka ga wasu daga gabas suke kallo Ka'aba, wasu daga arewa suke kallo Ka'aba, wasu daga kudu suke kallo Ka'aba, wasu daga yamma suke kallon Ka'aba, domin rawun ake mata za ƙawanya ake yi wa Ka'aba. Saboda haka duk inda kake a duniya ka juya ka kalli, sawa'un a gabas kake, a yamma kake, a kudu kake, a arewa kake, ka juyo ka kalli Ka'aba. So in ka je gurin sai ka ga kuna kallon juna, kai da wanda yake kan tsallaken, don an je ƙarshen inda za a kalla. Amma nan ba za ka gane ba, tun daga inda kake kallo, wanda yake kuma kudancin Ka'aba da wanda yake arewacin Ka'aba da wanda yake yamman Ka'aba da wanda yake gabas ɗin Ka'aba, sai ka je sai ka ga duk sun juyo sun kalli Ka'aba ɗin. Saboda haka ko ina kake ka juyo ka kalli Ka'aba lokacin da za ka yi sallah. Sannan fassara ta ɗaya kenan. Fassara ta biyu suka ce fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, duk inda kuka fuskanta, wato da izinin Allah wajen yin sallah, to fa thamma wajhullah, ai fa thamma Allah, anan Allah ta'ala yake da iliminsa da ganinsa da jinsa. Wato in ba a yi wa kalman wajhu tawili ba, an bar shi da ma'anarsa, mai da Allah ce kullu shay'in halikun illa wajha wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. A wani gurin yuridu ilmuhu ma'akum aina ma kuntum, ma'ana duk inda kuke sanin Allah yana tare da ku, Allah yana tare da ku. Wannan shine kaulin Abdullah dan Abbas da Muqatil. Sana an fassara fa samma wajhullah, cewa fa samma qiblatullah, duk inda kuka fuskanta da izinin Allah da umarnin sa, to nan ne al-qiblatul Allah, kuma nan Allah yake so ku fuskanta, kamar da malam Ikramatu da malam Mujahid suka fassara. To an kawo dalilai guda hudu na saukar wannan aya, walillahi al-mashriqu wal-maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, gabas ta tabbata ga Allah shi kadai, yamma ta tabbata ga Allah shi kadai, fa aina ma tuwallu, duk inda kuka fuskanta, fa thamma wajhullah, nan ne al-qiblar da Allah yake so, ko kuma nan ne inda fuskar Allah take, kamar yadda ya zo a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yana sallah to yana fuskantar Allah ne gaba da gaba, don haka kada ka tsattar da ni yau a gabanka domin kana fuskantar Allah, fuskanta da ta dace da kai da kuma wacce ta dace da Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha, lalle haqiqa Allah ta'ala, wasi'un, mayalwaci ne, wato iliminsa ya yalwata, buwayarsa ta yalwata, hikimarsa ta yalwata, komai na Allah yalwatacce ne, ba tsukakke ba ne. Isa Allah ce mala'iku sun ce rabbana wasi'ita kulla shay'in rahmatan wa ilma, wani guri ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay, daka wallahu wasi'un, Allah mai yalwa ne, mai yalwa arziki ne, mai yalwa zati ne, mai yalwa sifa ne, mai yalwa isa ne, mai yalwa hikima ne, mai yalwa ilimi ne, mai yalwa kudura ne, mai yalwa buwaya ne, komai na Allah yalwatacce ne. Alimun, kuma Allah ta'ala mai cikakken sani ne, mai zurfin sani ne. Sanin Allah ya danganci bangarori guda takwas. Na ɗaya, sanin Allah ta'ala sani ne wanda jahilci bai gabace shi ba. Na biyu, sanin Allah subhanahu wa ta'ala sani ne da mantuwa ba ta riskasa. Na uku, sanin Allah subhanahu wa ta'ala sani ne da ya haɗe dukkan abin da ya gabata. Na hudu, sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗe dukkan abin da yake yiwa yanzu. Na biyar, sanin Allah ta'ala ya haɗe dukkan abin da zai zo. Na shida, sanin Allah ta'ala ya haɗe dukkan abin da ya bayyana. Na bakwai, sanin Allah ya haɗe dukkan abin da ya buya. Sannan na takwas, sanin Allah ta'ala ya haɗe dukkan komai da komai. A haɗa bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada. Haka sanin Allah ta'ala ba abin da ya bari, zahiran wa batinan. Allah ta'ala ya ce wallahu wasi'un alim. Sababi na farko cewa anna sahabata kanu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi ghazwatin fi laylatin muzlima, wata rana sahabban annabi suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani dare mai tsananin duhu. Falam ya'rifu al-qiblata, wannan tsananin duhu yasa ba mai gane ina ma gabas take. Faja'ala kullu wahidin minhum masjidan bayna yadayhi wa salla, kowa sai sanya masallacinsa shine abinda ke gaba gare shi, dan haka yayi salla. Falamma asbahu idza hum ala ghayril qibla, da suka wayi gari sai suka ga ashe inda suka kalla suka yi salla ba ma gabas bane. Fa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, sai suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa jiya an yi tsananin duhu har mun kasa gane gabas, kowa ya sa alama ya yi sallah, da muka wayi gari muka duba alamomin sai muka ga ashe ba gabas muka kalla ba, to yanzu menene, ba alqibla muka kalla ba, yanzu menene hukuncin sallar mu? Fa anzalallahu hadhihi alayata, sai Allah ya saukar da wannan aya kama yadda ya zo a ruwayan al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah, Ad-Darqutni, Baihaqi a cikin sunan da Uqayli da kuma Tabari. Sannan na biyu, annaha nazalat fit tatawwu'i bin nafilati, cewa wannan aya ta sauka ne tana magana akan yin nafila a lokacin tafiya. Idan mutum yana halin tafiya zai yi nafila, to ko ina ma sai ka kalla. Haka nan a cikin jirgin sama, a cikin jirgin ruwa, a cikin jirgin ƙasa, in ka tada sallah zai iya juyawa ya kalli inda ba alƙibla ba. To wannan jika babu laifi a irin wannan yanayi. Wannan shine Abdullahi ibn Umar, kamar yadda zuwa riwayar Bukhari da Muslim da Malik da Imam Ahmad da Abu Dauda da Nasa'i da Ibn Jarud da Ibn Hibban da Baihaqi, daga Abdullahi ibn Umar yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli wa huwa muqbilun min Makkah ila al-Madina ala rahilatihi haythu kana wajhuhu. Cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin sallah lokacin da ya fuskanto daga Makka zai zo Madina, yana kan abun hawansa, duk inda ta fuskanta a haka yake sallah. Wa fihi nazalat, sai ta ce wannan aya ta sauka, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Wannan lafazin na Muslim ne kamar yadda shin tafsirin Qurtubi. Sannan cewa Allah lamma nazala, annahu lamma nazala qawluhu ta'ala ud'uni astajib lakum, lokacin da aka saukar da ku kira ni ko ku roƙe ni ko ku bauta mun zan amsa muku. Sai sahabbai suka ce ina za mu fuskanta, sai wannan aya ta sauka. Sannan na hudu cewa lokacin da Najashi ya rasu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai su fito su yi masalla salatul ghaib. Shi Najashi yana ƙasar Habasha, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Madina. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari, kun san ku labarin sai dai Allah ne ya bashi, domin ba wannan zai iya tasowa daga Habasha ya zo ya bada labarin mutuwa, kuma lokacin gashi ba waya, ba layin waya. Sai Annabi ya ce wa sahabbai, yau sarkin nan adali na ƙasar Habasha ya rasu, kuma ya musulunta kafin ya rasu. Da aka a fito a yi masa sallah, daga nan aka fara yin salatul ghaib. Idan mutum ya mutu a wata ƙasa da ake jin ba a yi masa sallah ba, inda aka binne shi, sai a fito a yi masa sallah. Ko kuma mutum ya yi hatsari ya ƙone ba a samu gawarsa ba, ko ya faɗa ruwa aka tabbatar ya mutu ba a ga gawarsa ba, ko kuma a dabbobin daji suka cinye shi, to duk irin waɗannan da ba a ga gawa ba sai a yi wa mutum salatul ghaib. Akwai mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal ma suna ganin in manyan mutane suka rasu za a iya musu salatul ghaib, kamar da wasu manyan malamai da suka rasu a wasu ƙasashe za ka ga har anan ƙasan ma an yi musu salatul ghaib. To wannan ba mazhabar Malikiya ba ce, wata mazhabar ce take ga za a iya yi. Waɗannan su ne asbab da aka kawo don gane ga saukar wannan aya da take ba da dama cewa ta zo da darussa kamar guda hudu. Darasi na farko yana so a nuna mana fadin mulkin Allah da yalwar mulkin Allah da kuma gamewar mulkin Allah, ya haɗa komai da kowa. Duk wani abin da ashraqa yushriqu ishraq mushriq, duk wani abu agharaba yughribu igrab mughrib, duk wani abin da zai fito ya fadi, ko menene, ko me rai ne, ko mara rai, ko a sama yake ko a ƙasa, to wannan abin mallakar Allah ne shi kadai. Wannan ya tabbatar mana da fadi da yalwa da gamewa ta mulkin Allah shi kadai. Sannan na biyu, aya ta mana bayani cewa za a iya samun wani yanayi da mutum zai tsinci kansa a lokacin da ya kasa gane alƙibla, to sai ya sallah haka, man tahayyara takhayyara, wanda ya rude ya rasa ina ne gabas. Mutum ne guda hudu suna tafiya, sai lokacin sallah azhar yayi, ko la'asar, ko magriba, ko isha, ko asuba, to ba su da wani abu da za su iya gane abin nan da shi, musamman a cikin jirgin ruwa. To sai wannan yace, kai ni ina ganin ne gabas, wannan yace, kai ina ganin ne gabas, wannan yace, kai ina ganin ne gabas, wannan yace, ina ganin ne gabas. To in kowa bai yarda da fatawar kowa ba, kowa sai ya kalli inda ya gamsu yayi sallah. Wannan ya kalli gabas, wannan ya kalli yamma, wannan ya kalli kudu, wannan ya kalli arewa, kowa a itikadinsa da ijtihadinsa da gamsuwarsa da yardarsa yana ga shi ne ya kalli alƙibla. To idan an zo da safe ko an samu wanda ya san gurin, to shi ne zai tantance wane ne ya kalli alƙibla daidai. Ragowar da suka yi ijtihadi suka yi sallah ba inda alƙibla take ba, to wannan ba za su sake wannan sallar ba, ya riga ya wuce. Sannan na biyu, ana tabbatar mana sallar nafila a lokacin da mutum yake kan abin hawa, ko kuma nafila a lokacin tafiya a kan abin hawa, mutum zai iya yin ta ko ina ya fuskanta. Sannan wannan aya ta tabbatar mana da fuskar Allah subhanahu wata'ala wacce ta dace da shi a fassarar farko, ko kuma alƙibla inda Allah yake nufin a fuskanta a fuska ta biyu. Sannan kuma ta tabbatar mana da cewa Allah yana da yalwataccen mulki, da yalwataccen ilimi, da yalwataccen hikima, da yalwataccen kudura, da yalwataccen iko a cikin komai da kowa, don haka kowa yana ƙarƙashinsa. Sannan an gaya mana faɗin ilimin Allah. Wata bayo Allah ta zo tana so za ta shiga addinin musulunci, so za ki musulunta da amincewarki da yardarki, ko ko wani ne ya miki dole ya ce sai kin musulunta dole, da amincewarki da yardarki. Daga ina kika fito? Daga ina? Taraba, garin Lamido. Karin Lamido gari ne? Karin Lamido. Eh? Karim Lamido. Okay, Karim Lamido. Daga nan kika fito? Na'am? Menene? Ban. Okay, anan garin kike zaune? Can asalin garin ku ne? A hannun wa kike anan? Hannun wa? To nan kina so ki musulunta ba wanda ya matsa miki? To iyayenki sun san zaki musulunta? Me suka ce da kika ce zaki musulunta? Suka ce me? Okay, ki zaɓa addinin da yake so ki musulunta, babu wata damuwa. To zan gaya miki abinda in kin amince da shi kin musulunta. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa Rasulu. Abinda kika ce daga yau na amince, na yadda ba wanda ya cancanci bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai. Kin yadda da wannan? Kika ce kin amince annabi Muhammadu bawan Allah ne, manzon Allah ne. Kin amince? Kika ce kin amince annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne. Kin amince? To amincewanki da wannan shine musulunci. Menene sunanki? Mary. To a ci gaba da kiranki Maryam kenan ko? Tunda da Mary da Maryam da abu ɗaya ne. A can a ce Mary, a nan mu ce Maryam. To ita ce dai guda ɗaya. Don haka sunanki Maryam, kuma za a ci gaba, wannan suna ne mai daraja, ita ce mahaifiyar annabi Isa, wanda Qur'ani ya kama sunanta sau 34 ha akwai suratu Maryam. To Allah ya baki albarkacin Maryam. Maryam yanzu kin musulunta, wanda ya musulunta aiki ya hau kansa na neman ilimin addinin da ya shigo. Wannan addinin ba a yinsa da jahilci. Dole ki tashi ki nemi ilimin addini domin ki san yadda zaki bautawa Allah. Ki nemi ilimin zamani don ki koyi sana'a, sannan kuma ki yi karatu. Muna fata Allah ya taimake ki, ya taimake ya tabbatar da ke a musulunci. Akwai mata da muka tanada malamai waɗanda suke koyawa matan da suka musulunta addini, da haka ki je ki same su yanzu, za su yi miki bayani. Ku kuma mata da kuke jinmu, wanda muka tanade ku musamman don wannan aiki, ga Maryam nan ta zo ta musulunta, sai ku ci gaba da koya mata addini yadda kuka saba, kuma Allah ya saka muku da alkhairi. Da haka wannan aya darussa ne masu yawa a cikinta. Sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qalu ittakhadha Allahu waladan, sun ce Allah ya riki ɗa. Wannan magana ta yi muni ka ce Allah ya riki ɗa. Me Allah zai yi da ɗa? Me yasa ake buƙatar ɗa ne? Ina ga manya-manyan buƙatun ɗa ba sa wuce abu uku: wanzar da zuriyarka a bayanka, in ka mutu ya gaje ka, in ka tsufa ya taimake ka. To waɗannan siffofin guda uku duk sun kori ga Allah. Na farko, Allah ta'ala baya mutuwa, balle a ce to in Allah ya mutu ga dan Allah sai ya ci gaba da allantaka, wanda zai mutu bai cancanta ya zama Allah ba. Wa huwa al-hayy la yamut wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Sannan kuma kana buƙatar da in ka tsufa ka gaji ya taimaka maka. Shi Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama, ba wani abu a sama ko a ƙasa da yake gagarar Allah. Wa ma massana min lugu, kaga kenan Allah baya buƙatar taimakon wani, dan haka wannan ya koru. Sannan idan zaka ƙare kana buƙatar da ya zama ya ci gaba da yada zuriyarka. To duk abin da yake zuriya ya nuna ba guda ɗaya bane. Duk abin da yake reshe, yake ƴaƴantaka, yake yin ƴaƴa da iyaye, ya nuna ba ɗaya bane. Kaga wannan siffa ce ta tawaya, siffa ce ta halitta duk guda uku. Don haka Allah baya buƙatar da, baya buƙatar mata, baya buƙatar duk waɗannan sun kori ga Allah. Don haka waɗanda suka ce Allah ya riƙe da, sun yi muguwar taɓargaza, sun yi mugun laifi, sun faɗi mummunan magana. Shi yasa a hadisi kudisi Allah ya ce ɗan adam ya zage ni, ɗan adam ya ƙaryata ni. Ɗan adam ya zagi Allah, ɗan adam ya ƙaryata Allah. Allah ya ce zagin da ya yi min shi ne ya jingina min ɗa, kuma baya kamata gare ni in riƙi ɗa, mai zan yi da wani ɗa. Sannan ƙaryata ni da ya na ce in ya mutu ya rugurguje ya zama ƙasa, zan tashe shi in dawo da shi yadda yake. Ya ce haka ba zai yi ba. A iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthuna khalqan jadida man yuhyi al-izama wa hiya ramim wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim. Aiza dalanna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Wadannan waɗanda suke ƙaryata cewa ba za a tashe su ba bayan sun mutu, to suna cikin waɗanda suke wato ƙaryata Allah, kuma Allah sai ya tashe ka ɗin. Da haka Allah ya ce wa qalu ittakhadha Allahu waladan, sun ce Allah ya riƙi ɗa, subhanahu, tsarki ya tabbata ga Allah. Ma'ana ɗa ya kori ga Allah, mata ta kori ga Allah, haihuwa ta kori ga Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ta'ala bai haifa ba, ba haife shi ba, babu wani kine kwaya daya da yake ga Allah. Haka Allah subhanahu wata'ala ya kore makansa wannan da wannan da wannan dalili na subhanahu. Domin kalman subhanahu ko subhanallahi tana nufin duk wani jinsin tawaya da wani jinsin wato abin da ya shafi ko mutuwa ko bacci ko gyangyaɗi ko ƙarewa ko faruwa ko tawaya ko mata ko ɗa, duk wani abin da jinsin tawaya ne, to ya kori ga Allah. In ka ce subhanahu, to ka korewa Allah duk wani abin da yake na tawaya a dunƙule alailai. Sai Allah ya ce ballahu ma fis samawati wal ard, ai dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasa nasa ne. To me zai daɗa? Shi da yake duk komai na sama fa da duk komai na ƙasa nasa ne shi kadai, to me zai daɗa? Kaga wannan raddi ne cewa Allah ba shi daɗa. Kullun lahu qanituna, kuma dukkanin komai na halitta masu miƙa wuya ne da suranda ga Allah. Domin al-qunuti yakan zo da ma'ana guda biyu, akwai al-qunutul am, akwai al-qunutul khas. القنوت العام شين الخضوع والتظلل كوا يكون تدكي يكون تدكي الله كونا وانا شين واتو إبادة كونية كو كنا سو كو باكا سو كو كا يد كو باكا يد با كو كا جمس كو باكا جمس با أكو سدو كو كينا كونو دكا كيبون سدولي دولة أهي فيكا كو كا يد كو كا سو دان حكا كنا دبابا دبابا دولة كي جاري لانتكا ka zama jariri, kai rarrafe, haƙoranka su fito, ka tashi, dole ka ji bacci, ka kwanta, ka ji amai ka yi, ka ji harasuwa ka yi, ka ji gajiya ka huta, ka ji kashi, ka ji fitsari, ka ji tusa, duk waɗannan alama ce ta cewa kai ba kowa bane. Ka ji rashin lafiya, ka tafi asibiti, ka sha wahala, ka yi kuka, ka ji ciwo, ka ji rauni, a kwantar da kai asibiti, ka mutu a binne ka. Wannan ya nuna kai ba kowa bane kenan, baka isa ba kenan. In ka isa ka canza ɗaya daga cikin wannan, a sa ka kuka dole, a sa ka dariya, a sa ma baƙin ciki, a sa ma farin ciki, a haɗa ka da wanda kake so, a jarabce ka ma da san wani, a yi maka azaba ma da san wata. In Allah tashi ma azaba, da san wata zai ma azaba. Sai ka ji kana bala'in san wata, ita kuma tana bala'in ƙinka. Wa min ash-shaqawati an tuhibba wa man tuhibbu yuhibbu ghayrahu. Sai Allah ya maka azaba da wannan. To da haka baka isa ba, kai din nan dai tauyayye ne, kasashe ne, gajiyayye ne, ba kowa ba ne. Saboda haka Allah ta'ala komai ya miƙa wuya gare shi. To sannan akwai al-qunutu da ma'anarsa khas, al-qunutul khas, shi kuma yana nufin yin ibada ga Allah. Mafi yawan ma'anan qunutu yakan zo da wannan ma'anan guda biyu, ma'anan qunuti da ma'anar wato kowa ya miƙa wuya ga Allah ko yana so ko baya so, da ko ma'anan qunuti da kowa ya bauta ga Allah ibada shar'iyya ko ibada kauniya wacce babu lada, dole ka bi ta tsari ne na Allah, sunnoni ne na Allah, dole kowa ya bi wannan tsarin. Namiji ne shi ko mace ne, babba ne ko ƙarami, kawai kaga kana tsufa ko baka isa ka dakatar da tsufantakarka ba, saboda guri ne aka ce za a kai ka, baka isa ka dakatar da mutuwarka ba, ko ka dakatar da baccinka, ko ka dakatar da wato shiga ban ɗakinka kai bayan gida ko kai kashi, duk wannan alama ce ta cewa kai ba kowa bane. Ka ji yunwa, dole ka ci abinci, ka ji kishirwa, dole ka sha ruwa. Waɗannan tsari da Allah ya tsara, doka ce ta kowa da kowa, ko ka ƙi ko ka so sai ka bi ta. Akwai kuma doka ta ibada wacce mutum yake yi domin Allah ya bashi lada. Zaka an yi maganganu guda huɗu akan wannan aya da wa take magana cikin masu jinginawa Allah ɗa. An ce annaha nazzalat fil yahudi iz ja'alu uzair ibn Allah. Wannan aya ta sauka ne akan Yahudawa domin sun ce Uzairu dan Allah ne. Inda Abdullah dan Abbas. Na biyu annaha nazzalat fi nasara Najran haythu qalu Isa ibn Allah. Ko kuma ta sauka ne akan Nasara da suke yankin Najran wanda suka ce Isa dan Allah ne. Jumalan buƙati. Ko kuma fin nasara wa mushrikil arab, wannan ta sauka ne akan nasara da kuma mushrikan larabawa. Su nasara sun ce Isa dan Allah ne, su ko mushrikai sun ce mala'iku ya'yan Allah ne. Astafal banati alal banin wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inatha wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inatha ashahidu khalqahum satukutabu shahadatuhum wa yus'alun. Ko kuma wannan ta sauka ne akan duk su ukun gaba daya, cewa Yahudu suna jingina ma Allah da, Nasara suna jingina ma Allah da, mushrikan Larabawa suna jingina wa Allah ya'ya, kuma sun ce mala'iku mata ne ko matan duka ya'yan Allah ne. Shi sa kaga ana musu fasta da nono, sai kaga an yi fastan mala'ika, an zana shi da nono har da jambaki har da dan kunne. Ko a ce mala'ika ne da nono da fuskan mace, kai da kaji ka san wannan makirci ne na makiya addinin Allah. Saboda haka Allah ta'ala ya yi musu raddi. Kuma wannan kalma ta cewa Allah yana da ɗa, wato ita ce mafi munin kalmar da aka taɓa faɗa. Shi yasa Allah ta'ala ya ta karanto mana Alƙur'ani, ya ta saukar da ayoyi waɗanda suke kore masa ɗa. Yace wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhidh waladan, kace yabo ya tabbata ga Allah wanda bai riki da ba, wa lam yakul lahu sharikun fil mulk, kuma ba shi da abokin tarayya a cikin mulkin sa, wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli, ko ba shi da wani majibinci wajen kaskanci. Wa kabbirhu takbira, kace Allahu akbar. Wani guri yace wa yunzira allazina qalu ittakhadha Allahu walada, Qur'ani ya zo ne ya gargadi ya ja kunnan masu cewa Allah yana da da gurbe ce wa qalu takhazzar rahman walada laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafakkarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Allah yace sammai sun kusa su tsatsage, ƙasa ta kusa ta faffashe, duwatsu sun kusa su rugurguje su zama toka, saboda an ce Allah yana da da. Baya kamata ga Allah ya riki da, domin duk abin da ke cikin sammai da ƙasa bawa ne ga Allah, don haka bai kamata a jingina Allah da ba. Wa qalu takhazzar rahmanu waladan subhanahu bal ibadun mukramun. Allah ta'ala ce sun ce ar-rahman ya riƙida, sarki ya tabbata gare shi su bayi ne ababan karramawa. Lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhiz waladan, mulkin sammai da ƙasa na Allah ne bai riƙida ba. Law arada Allah an yattakhiz waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u subhanahu. Da Allah yana son ya riƙida, da ya zaɓa daga cikin abin da ya halitta. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, Allah ta'ala bai riki mata ba kuma ba abin da zai yi da da. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu, baya kamata ga Allah a ce ya riki da, sarki ya tabbata ga Allah. Mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila idan lazahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd. Allah bai riki da ba ko babu wani Allah tare da Allah a ce su biyu ne, domin Allah biyu ne ya za a shiga rigima, yadda ake rigiman nan tsakanin ƙasa da ƙasa, ko tsakanin jiha da jiha, ko tsakanin can da can. To da Allah biyu ne ya za a yi, wannan ya ce kai bacci, wannan ya ce kakka yi, wannan ya ce ka mutu, wannan ya ce kakka mutu, to kaga ai an shiga matsala. To da haka Allah ɗaya ne, shi yasa komai yake tafiya a cikin tsari, babu wannan matsalar. Mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin innama Allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad anna yakuna lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay. Daka waɗannan ayoyi duka suna kore ma Allah ta'ala da, daka masu jinginawa Allah da, da masu jinginawa Allah mata. To ta ina shubhat ta shigo? Shubhat ta shigo ne ta hanya biyu. Na farko, Allah ya sa wata sunna da wata al'ada da mutane suka saba da ita yau da gobe, shine in dai ana so a gada, to fa sai an yi aure. In an yi aure, alaka aure ta shiga tsakanin miji da mata, aka samu ciki, to sai a haihu. Wannan shine al'adar da aka saba gani. To sai Allah ta'ala ya zo da akasin wannan al'adar domin ya nuna mu'ujiza. Ita dama mu'ujiza takan zo ne akasin abinda aka saba gani. Abinda baka saba gani ba a zo maka da shi shine mu'ujiza. Mu'ujiza kashi uku ce: akwai fil kudirati, akwai fil ilmi, akwai fil gina. Dukkan mu'ujizozin da aka sauka wa annabawa a cikin ɗayan ukun nan suke faruwa. Ko fil kudira, annabi ya zo da wani abu wanda mutane ba su da ikon su iya yin sa. Ko fil gina, ya zo da wani abu na wadata, wani abin da zai wadata ka da shi yadda ba za ka iya samun wadata ba ta irin wannan hanyar. Ko fil ilmi, ya zo da wani abu na ilimi wanda a karatunka kaf an kure ka. Misalin fil gina, annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai su 1,400 sun nemi ruwa sun rasa. Ko kowa zai share bin lita, ana buƙatar lita kusan 700. Gashi ba ruwa a cikin dawa ake. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a samo ruwa ko kaka. Aka samo ruwa da annabi ya tsoma hannunsa a ciki, sai ya yi haka da hannun war, kawai sai famfo yake ce. Mai jarka ya zo, mai abin nan ya zo, kowa ya sha. Duk suka wadatu su 1,500 ɗin nan suka yi amfani da wannan ruwan. Wannan menene? Jina kenan. Haka wata rana an zo an yi girki a tukunya ɗaya, ga masu jin yunwa saboda mutum 300, kuma tukunya ɗaya ce, an yi gurasa kwaya 10, sai annabi yace ka a fito da gurasar daga cikin wannan tanderin a jira yana zuwa da yazo yayi addu'a a ciki yace a ɗebo akai layi mutum 3000 nan aka dinga dauko gurasa aka dinga dauko gurasa sai da mutum 3000 nan suka ci matar tace sai bayan sun koshi na gaba abin da ya ragu daga cikin wannan gurasa kaga wannan mu'jiza ce filgina to fil qudrati kuma ayi wani abu na iko Allah ya zo da wani abu na iko da dan adam an koye tunaninsa kaga kai ka saba kaga da da babarsa da babansa to sai Allah yake so ya nuna mutane ba fa kullun sai da uba da uwa ake yin da ba za a iya yin da da uwa kawai babu uban ma da haka Maryam sai Allah ya dauka akanta zai yi wannan gwajin akanta za a fara wannan abu Maryam ta shiga tashin hankali domin ta san mutane ba za su ga yadda da ita ba za su ga ta zo da abin da ba taba yi ba ko ba taba gani ba da haka yake ci take cewa ya latani mittu qabla haza wa kuntu nasiyan mansiya ina ma na mutu kafin wannan jarba da Allah zai min da wannan ibtila'i da Allah zai dora min ya zan je wa mutane da da kuma in ce musu wai ba shi da uba kuma haka ya faru da ta haihu ta dauki dan ta goya ta tafi cikin manyan malaman banu Isra'ila ita ma ana ga gashi manyan babban malama ce babban ustaziya ce kuma ga ta da goyo ya Maryamu ma kana abokin mura'a sau'in wa ma kana ummuki baghiya wannan shi ake kira shagube shi ake kira me jirwaye me kama da wanka ya Maryamu ya ukhta haruna ko ma kana abokin mura'a sau'in babanki fa ba mutumin banza bane wa ma kanat ummuki baghiya babaki kuma ba karuwa bace me suke nufi kenan babanki ba mutumin banza bane babaki ba karuwa bace kaga ana nufin ke mutuniyar banza ce ke karuwa ce shi ake kira jirwaye mai kama da wanka fa asharat ilaihi da sai ta nuna da قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا تقاقا zamu iya yin magana da jariri a cikin zanin goyo to sai ku jaririn yayi magana dan ba mai iya kare ta sai dan sai ba da amsoshi kamar haka qala inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا سي بعد أمسى غدا غوم شاديا قال ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون أيكم دا ما ألا بيتقي بني أبايا تو ألا يا آدم إذا متيت مكة إنا بابا النبي عيسى سيكت إنا بابا النبي آدم دبابا النبي آدم shi wannan kawai ɗaya ne ba shi da shi to wannan ina babansa ina babarsa tunda ka ce dole sai ba za a yi ɗa ba sai da uwa da uba tunda an rasa uban sai aka ce Allah ne wai tunda dai ba shi da uba to uban Allah ne to kuma annabi Adam da ba shi da uwa da uba shi kuma ina uwarsa ina ubansa ita kuma Hawwa'u da aka kirkire ta daga jikin haƙarƙarin annabi Adam ya zama ubanta kenan to ina uwarta kaga Hawwa'u ba ta da me ba ta da uwa annabi Isa ba shi da uba annabi Adam ba shi da uwa ba shi da uba kaifa kana da uwa kana da uba kaga Allah kenan yana da ikon yayi da da uba kawai ko yayi da da uwa kawai ko yayi shi da uwa da uba ko ba uwa ba uba shi yasa Allah ya fa'alu ma ya sha'u yakhluqu ma yasha abinda yaga dama yake yi babu wanda zai samu doka yace dole sai ya bi tsari kaza sai zo maka da akasin abinda ka saba gani yau da gobe. Daka Allah ta'ala ya ce mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idhan lazhaba kullu ilahin bima khalaqa kullun lahu qanituna, dukkanin halittu gaba daya masu miƙa wuya ne, masu siranda ne ga Allah, da ma'anan kunuti am ko masu bauta ga Allah ne in musulmin cikin su, wato da ma'anan kunuti khas. Kun ga wannan aya ta tabbatar mana da abubuwa kamar haka. Na farko, an korewa Allah da haka bai kamata wani ya ƙara jinginawa Allah da ba, sawa'un ba nasare ne ko ba yahude ne ko ba maguje ne. Sannan kuma za mu ji hujjoji guda shida a cikin wannan aya da mai zuwa a gabanta, wanda Allah ya kafa akan kore ma kansa da. Akwai wanda ake kiransa Adi bin Hatim al-Tha'i. Shi al-Hatim al-Tha'i din nan mutum ne mai daraja a zamanin jahiliya, yana da kyauta, yana da alheri, har ana buga misalin kyauta da alheri da shi. To Adi bin Hatim al-Tha'i ya rasu kafin zuwan musulunci. To Hatim al-Tha'i ɗansa ne, shi kuma sai ya shiga addinin Kiristanci. Shi Adi bin Hatim al-Tha'i, shi Adi din sai ya shiga addinin Kiristanci, kuma yana nan a cikin Larabawa amma shiga addinin Kiristanci. Da ya ji labari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayyana, sai kawai ya sa kin annabi a zuciyarsa. Ya sa kin annabi a zuciyarsa ne, yana ga kamar in ya bi annabi mulkinsa zai ruguje. Kuma yana da wata al'ada, in aka je aka yi yaƙi aka dawo, sai a raba hudu a bashi ɗaya, sannan a raba mayaƙan kashi uku, shi kaɗai sai ɗau kashi ɗaya cikin hudu na kayan duk da aka tattara na ganimar. Don haka sai ya zama baya san annabi sallallahu alaihi wasallama. To kuma gashi musulunci ya fara ƙarfi a lokacin, sai ya samu labari cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun yo yankin da yake. Sai ya kira wani yaro da yake kulan masa da raƙuminsa, ya ce in ka ji labari ko ka ji motsin annabi da sahabbai, da Allah ka nemi garƙeƙen raƙumi ƙarfa, ka ba shi abinci ya ci ya ƙoshi, ka kiwata min shi, ka sa ya kalli hanyar Sham. Da ka ji annabi da sahabbai, maza ka gaya min na hauni da matata da ɗana mu gudu. Shikenan da wannan mutumin ya hango tutocin sahabbai, sai ce to shirin nan naka fa maza ka yi ka gudu, don na ga tutocin sahabban annabi sun yi gurin nan. Ya haura ƙumi ya ɗau matarsa da ɗansa ya gudu. Sahabbai suka zo gurin, suka tattara mutanen gurin, suka tafi da su Madina, a ciki har da ƴar uwarsa yayarsa. Da aka zo aka tattara su a masallaci, annabi ya shigo yana dudduba su. Da ya zo kan wannan ita ƴar Hatim al-Tha'i, sai ta ce ya Muhammad, ni ƴar babban mutum ce, babana duk an san shi a duniya, so da haka ina so ka yafe min, kai min afuwa, ka sallame ni in koma gida. Sai annabi ya shiru, ta ce domin kaga ɗan uwana ya gudu, kuma ga babana ya mutu, kuma ga shi ni na kwana biyu ba zan iya wata hidima ba. Sai annabi ya ce ɗan uwanki wanda ya guji Allah da manzonsa Adi bin Hatim al-Tha'i. Sai annabi ya wuce, gobe ma ya sake dawowa, ta sake masa wannan tambaya har karo uku. A na hudu sai ta ce da alama ba zai saurare ni ba. To sun taho tare da Sayyidina Ali, sai Sayyidina Ali ya ce mata, ya mata ishara, ya ce ƙara maimaita masa abinda kika faɗa ɗin nan. Sai ta ƙara maimaita wa annabi sallallahu alaihi wasallama. Da ta maimaita, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to shikenan zan sa a sake ki, zan kyale ki, kuma zan yi miki afuwa. Wani ya zo zai karɓi addinin musulunci. Bismillah. Kai ka musulunta, kai kake son musulunta ko wani ya matsa ma? Daga ina kake? Daga Jos. Wane yanki a Jos? To ban ji dai sunan garin ba, amma na gara go sun ji. To zan gaya maka abinda ake shiga musulunci da shi, in ka amince ka musulunta. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. Abinda kace daga yau bisa amincewa ta ba wanda ya matsa min na yadda ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah ka yadda da haka kace ka amince annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci kuma zaka yi masa biyayya ka yadda kace daga yau ka yadda annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane ka yadda to wannan shine musulunci me sunanka daga yau sunanka Jamilu da ya sunanka Eromos Emoros Emos yanzu ka koma Jamilu wanne suna kake so to yanzu Musa ita to a cire masa sunan da a dinga kiransa Musa yanzu to za a dinga kiranka Musa ka san Musa asali annabin Allah ne Allah ya kama sunansa so 136 cikin Al-Qur'ani yana cikin manyan annabawa waɗanda aka aika banu Isra'ila shine wanda aka saukar masa da At-Taura wanda kuke kira Old Testament to muna fata Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci sai ka je ga ƴan komitin mu nan za su yi maka bayanin musuluncin da ka shigo da abin da ya hau kanka na gaggawa da kuma kai kokari kai karatu kaji Musa addinin musulunci addini ne na karatu da sana'a da aikin yi baya son zaman banza baya son zaman kashe wando Allah ya ba mu tabbatuwa da mu da kai a musulunci to kissa Adi bin Hatim da'i ina ga sai dai mu bari gobe ma karasa ta domin kissa ce da take dauke da darasi yadda ya bar addinin kiristanci ya dawo addinin musulunci da kuma yadda suka tattaunawa mai tsawo tsakaninsa da manzon Allah bayan an sallami yar uwarsa ta je ta same shi a Sham ta kwadaitar da shi addinin musulunci ya tattaro kayansa ya taho Madina suka zo suka tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har manzon Allah ya bashi wasu bisharorori guda uku waɗanda yace ya ga guda biyu a lokacin da yake fadar hadisin yace saura guda ɗaya yake jira kawai ya gani wannan zai nuna mana yadda mu'amala mai kyau tsakanin Kirista da musulmi take gudana har ka jawo mutum zuwa ga addinin musulunci dukkaninku mutum ba zai rasa aboki ba ko kawa ba a wajen aiki ko a siyasa ko a gurin ko a gida so in kai wa mutum kyakkyawan mu'amala sai kaga ya shiga addininka yanzu ran wani yake gaya mana akwai wata Kirista da take wanke-wanke a gidansa take shara ko so tace ita za ta musulunta yace a'a mu mun dauke ki ne ki mana shara ki mana wanke-wanke ba mun dauke ki bane dan mu takura kike musulunta sai dai in ke kike so dan Allah ba wai dan sharar da kike mana ba tace wallahi ta gamsu ne ta ga yadda ake zauna a gidan kamsu salawati ana sallah akan lokaci ta ga yara da tarbiya suna karatun Qur'ani suna yin addu'o'i ta ga yadda mai gidan yake kula da matarsa yadda mata take wa mijinta biyayya yadda yara suke yin biyayya yadda ake zaman lafiya wannan abin da ya burge ta take son ta musulunta haka sai aka zo da ita masallaci aka danka mata addinin musulunci kun ga waɗanda suke da abokai kristoci da waɗanda suke da abokai na siyasa ko kai kokari ka tallata mutum addinin Allah in Allah ya sa yana da rabo sai ka ga ya musulunta amma ka kai masa dole kar kuma ka canza ma fuska ko ka rage ma albashi saboda ya ki shiga addinin musulunci domin addinin an fi so a shige shi da dadin rai da amincewa da yarda ba matsa maka akai ba saboda a Najeriya wato da shigar da fitar duka babu doka da ta hana ka shiga ko ka fita wanda zan baku kuma wata kissa in ban manta ba na wani abu da ya faru tsakanin wani yaro da yace ya fita addinin musulunci a Kano har kungiyar kristoci da lauyoyi da yawa suka kai ni ƙara kotu akan na hana shi yarda ni ma kuma na samu lauyoyi sama da 50 suka ce su kuma za su kare malam akan wannan yaro da aka ce yayi ridda daga wani local government wanda kuma su suka dauki cewa dan me mu muke barin su shiga addinin mu amma mu kuma in za a shiga nasu muke hanawa nace ba ma hanawa duk musulmin da yake so ya fita ga hanya ne wai ce sai ya zauna dole gamsuwa yayin yadda da kansa shi sa kuka ga ba a fita duk wanda ya shiga musulunci baya fita saboda ya gamsu hujjojin da ake bashi da dalilai sun gamsar da shi dan haka kuma idan na kunya fita ai ba kwa kyale shi sai kun yi iyayenku kun ga abin ya gagara to mu ma yanzu a bamu dan lokaci mai iyayenmu idan muka ga mun kasa gamsar da shi ya zauna a musulunci sai mu ba ku tafi da shi ba ma bukatar sa to dan wannan lokacin da aka ba kwana ɗaya biyu ana masa bayani da kansa kuma yace ya tuba to wannan abin da ya ba su haushi wai dan bai tuba muka ce a to mu ba mu san dalili ba da mu san dalilin da yasa ya fita ba yanzu ba mu san dalilin da yasa ya dawo ba to wannan dan zaman da yayi a hannunmu na kwana daya kafin ya tuba ya dawo sai suka fassara shi da cewa mun tsare shi ne mun daure shi ne mun matsa masa ne mun kuma menene mun yi adoption mun yi wane ne suka ta fadan wasu kalmomi na turanci dai haka aka yi ta abubuwa to Allah dai cikin ikon sa aka samu nasara to muna fata Allah ya tabbatar da mu a musulunci abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda aka samu kure Allah ya yafe mana malam mutum ne yana da mata hudu sai ɗaya ta yi ridda zai iya ƙara aure ne ko zai jira har sai wa'adin iddar ta yayi idan mace ta yi ridda to na farko aure dai ya riga ya karye tsakaninka da ita da ta yi jini ɗaya shikenan za ka iya yin aurenka ka auri wata matar tunda wannan ta riga ta yi ridda kuma ta yi jini ɗaya saboda haka kaga aurenka da ita ya warware malam mai tambayar nan tana cewa jinin al'adarta yakan zo mata ne na ɗan kwanaki daga nan sai ya rinka yi mata wasa ya ɗan ɗigo da safe ko da yamma ta je asibiti mai yiwa ta sha magani ne don ta tsayar da ciki ko kuma don ta tsayar da al'ada duk matar da ta sha wannan maganin sai ya kawo mata wannan rikicin wasu sai su ce wai su lalle in Ramadana ya kama sai sun sha maganin da zai ɗauke musu jini wai don su samu damar yin azumi ke da Allah ya miki afuwa ki sha ki rama kuma da na ramuwan da na Ramadana din duk ɗaya ne to kin ga ba dalilin da zaki tsaye da jinin ki to wannan maganin da zaki sha sai ya rikita miki al'ada ko ya ƙara yawanta ko ya rage yawanta ko da a haɗa take rarraba ta ko a farkon wata take maida ta tsakiya ko a tsakiya take maida ta ƙarshe ko kuma a yi ya ɗauke yayi ya ɗauke ko ya zo kaɗan ya zo da yawa duk ya rikice in kika je asibiti za su yi miki bayanin abin da ya kamata ki yi malam mijina ya mare ni wata rana sai na ce tun da ya mare ni ba zan zauna da shi ba a ƙarshe ya ce to ya sauwaƙe mini har na yi wani aure sai ce shi bai sake ni ba to yaya matsayin auren da na yi yanzu to ai tun da ya ce bai sake ki ba sai a je a bincika sakin da ya yi miki da shaida ko ba shaida idan da shaida a rubuce ne ko mutane ya gayawa kuma in bai sake ki ba ai akwai alamu da za su gane kin je gidanku kin yi jini ɗaya kin yi jini biyu kin yi jini uku bai gayawa wani ya dawo da ke ba kin ga waɗannan zai iya zama alama cewa ya sake ki amma kina gida yana kai miki abinci yana kai miki kayan abinci yana zuwa kuna gaisawa har kika yi jini uku kin ga wannan za a iya gaskata shi saboda haka wannan alƙali ne zai iya ware wannan matsalar ta muna samun irin wannan kes din da yawa mutum sai matarsa ta yi aure ya ce wai bai sake ta ba sai ya nadama shi fa ya sake ta sai ya zo ya ce wallahi tallahi malam ban sake ta ba wannan ce masa ga Qur'ani izu su ya ce ba ni in dafa bari in yi alwala nake to je kaka yi alwala tun da ya tafi bai dafa san sai yake ya sake ta ne yake nadama maimakon ka haƙura tunda wani ya aura wai sai da ta yi aure sai kuma damuwa ta same shi yake so kuma ya dawo da ita malam ƙanina ya rasu shekaru masu yawa da suka wuce kuma ana bin sa bashin buhun ƙarago shida da ya karɓa a kan zai kawo kuɗin 6,000 malam ina nan suka yi sai yanzu na samu kuɗin ta 6,000 sai ta ce a'a ita in kawo mata ƙaragonta buhu 6 ko hakan ya halatta ina jin shekarun da yawa a lokacin buhun ƙaragon 1,000 ne 6,000 yanzu kuma ta fahimci cewa buhu ɗaya ma ya fi 6,000 to kaga gaskiya ta faɗa a ba ta ƙaragonta tunda ƙarago aka karɓa da abinda ba ta gane ba akwai manci tsakanin ciniki da kuma rance da ajiya idan da ajiya ta bayar to sai ta ce a dawo mata da ƙaragonta domin abinda ka ba da ajiya shi yake dawo maka da shi inda rancen ƙaragon yayi to sai a dawo mata da ƙaragonta domin rance abinda karanta kake kawowa amma tun da ciniki aka yi na'am aka ci karagon 6,000 to yanzu abin da za a bata shine 6,000 eh domin da faduwa yayi inda za ku gane da faduwa yayi da 1,000 sha za ce kuma a bata 6,000 yanzu ko da ya tashi sai take to kuma dama a sana'a dole ka ci riba ko ka fadi kuma shi yasa in an tashi yin hukunci aka kaiwa alkali hukunci yana amfani da ranar da aka yi abin nawa ne domin zai iya faduwa zai iya tashi in ya tashi kaga riba ta koma kan mai siyarwa idan ya fadi kaga riba asara ta koma kan mai siye to sai alkali ya ce a ranar da kuka yi cinikin nawa ne karagon idan aka fadi 6,000 ne sai ya ce to bai 6,000 in aka ce yanzu zai amfani da shi mai wa yanzu farashin sa ya koma ma 100,000 ko kuma farashin sa ya koma 1,000 kaga in ya koma 100,000 cha zai a bashi kudin ka a bashi karagon idan kuma ya koma 1,000 cha zai a bashi karagon ka a bashi kudin to shi yasa sai ai la'akari da ranar da aka bayar wajen warware wannan matsala dari uku ni da abokina muna neman aikin sojan ruwa a ba marayu gudunmuwa daga Hajiya Adamu dan Kwambo na kayayyaki kamar haka drink katon 15 biscuit katon 10 indomie katon 10 omo katon 3 basin soap guda 2 washing soap guda 3 to Allah ya takawa aha excellency Hajiya Adamu dan Kwambo da wannan kayayyaki da ta kawo a ba marayu kuma ta saba duk shekara tana irin wannan Allah ya saka mata da alheri 500 amin addu'a na haddace Qur'ani to Allah ya saka haddace Qur'ani naira 50 ne ma ai ashe ziran guda ɗaya ce naira 1,000 daga wani bawan Allah yana buƙatar ayi masa addu'a 200 a ba marayu amin addu'a zamu fara jarabawa na first semester 10,000 daga Kabiru Tsoho a ba marayu butoci guda 2 amin addu'a ina neman soja 200 ayi wa iyayena addu'a sun rasu 500 wata tara ba ni da lafiya ina buƙatar addu'a to Allah ya kawo lafiya 200 a sa asusun marayu to muna roƙon duka wanda suka bada gudunmawa ga waɗannan marayu wanda mun ce a dinga ziyartar marayun nan gidajensu in ka samu lokaci ka dinga kai ziyara da dan abinka kana kai musu kuma ana musu addu'a kuma ana dauke musu kewa akwai waɗanda yake zai yi jarabawa don ci gaba a kun aikin sa promotion za a yi jaraba ta promotion to Allah ya bada sa'a da sauran masu bukatu iri ko Allah ya biya masa bukatar ta alheri اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار غوبينا زاء تو غوبا زاء جيغر بمبم داك ودن نسكي دا أبن هوا دوان نسكي دا حالي su fito domin aje wannan gari wanda sau ɗaya ake zuwa a shekara kuma kamar yadda muka shina sarkin wannan yanki na Dadiya Allah ya masa rasuwa ko to za mu yi musu gaisuwa sannan kuma za a yi wa'azi to Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka